sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata kwakwarar hujja da ta nuna cewa dan bindigan da ya halaka mutane kusan 50 ya samu umarni ne daga kungiyar IS Rahoton wata cibiyar bincike a nan Amurka ya ce al'ummar nahiyar Turai na daukan kungiyar IS a matsayin babbar barazana ga kasashenta. A fagen wasan kwallon kafa kuwa hukumar kwallon kafan nahiyar Turai ta UEFA ta ci tarar Rasha $168,000 a yau Talata.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan kasuwa sun koka akan shirin takaita yawan kuɗin da za a iya fidda a cikin banki wanda babban bankin Najeriya ke shirin yi. Da shike yau ce ranar yin fadakarwa akan bada gudunmuwar jini za ku ji rahoto akan wannan batun. Muna kuma dauke da rahoto akan kaddamar da wani littafi mai kunshi da dokokin ƴan jarida da aka yi a jamhuriyar Niger. Za kuma mu kawo muku shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kawo bayan haka kuma za ku ji nasiha azumin Ramadan amma yanzu ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata kwakwarar hujja da ke nuna cewa dan bindigan nan da ya halaka mutane a kisan kiyashi mafi muni a kasar a gidan rawa na dan wato na ƴan luwadi da ƴan madugo a Orlando a jihar da Florida ya samu umarni ne daga wata kungiyar ƴan ta'adda da ke ketare. Ga dukkan alamu a cewar Obama yayin da yake ganawa da ƴan jarida a fadar White House dan bindigar ya samu bayani ne daga kafar internet. Obama ya ce dan bindigar mai suna Umar Siddiqui Martin mai shekaru 29 wanda kuma aka haifa a nan Amurka da iyayensa ƴan asalin Afghanistan ne. Misali ne na irin ƴan ta'adda na cikin gida da suke yawan nuna damuwa a kansu. Amma kuma ga dukkan alamu ya nuna mubaya'arsa ga kungiyar IS a lokacin da ya kira lambar neman daukin gaggawa ta 911. Fadar White House ta sanar da cewa a ranar Alhamis shugaba Obama zai kai ziyara zuwa birnin na Orlando.
This is a devastating attack on all Americans. It is one that is particularly painful for the people of Orlando.
Obama ya ce wannan mummunan hari ne akan Amurkawa wanda ya kasance mai cin rai musamman ma ga al'ummar Orlando. Amma mun san cewa hakan ka iya faruwa a ko ina a kasar nan kuma muna goyen bayan al'ummar Orlando. Muna kuma ta iyalan waɗanda harin ya ritsa da su alhini.
Rahoton wata cibiyar bincike mai suna Pew Research Center ya ce al'ummar nahiyar Turai na ɗaukar kungiyar ISIS a matsayin babbar barazana ga kasashensu. Sannan sai canjin yanayi wanda ya zo na biyu a jerin ababen da al'ummar nahiyar ke ganin suna masa barazana. Yayin da ɗimbin 'yan gudun hijira daga Iraki da Siriya ke kwarara zuwa nahiyar a cewar binciken, wanda aka yi mai taken al'ummar nahiyar Turai na fuskantar duniya a rarrabe. Binciken har ila yau ya nuna cewa kashi 17 cikin 100 a kasashen Turai, 10 wanda aka yi nazari a kansu sun nuna cewa kungiyar ta ISIS tana masa barazana kaɗan, yayin da kashi 3 cikin 100 suka nuna cewa kungiyar ba ta barazana ga kasashensu ko kaɗan. Hare-haren da aka kai a Paris da Brussels a shekarar da ta gabata sun sa batun ta'addanci a gaba-gaba a jerin ababen nuna damuwa ga 'yan nahiyar ta Turai. Lamarin da ya sa aka ƙara tsauraran matakan tsaro. Sai dai mafi yawan 'yan nahiyar ta Turai ba su amince da ƙara kuɗaɗen da ake kashewa ba a fannin soji, saboda a ganinsu dukan matakan soji zai iya ƙara haifar da ƙiyayya da tarzoma.
Wani babban jami'in 'yan sanda da abokiyar aikinsa sun rasa rayukansu bayan da aka cika musu wuka a gidansu da ke Faransa a daren jiya Litinin. An kashe ɗan sandan ne mai shekaru 42 a wajen gidansa da ke birnin Manenville mai tazarar kilomita 55 daga yammacin birnin Paris. Maharin ya kuma shiga gidan ya halaka abokiyar ɗan sandan wacce ita ma tsohuwar jami'ar tsaro ce. An kuma ceto wani yaro ɗan shekaru 3 a wurin da lamarin ya auku kana 'yan sandan sun kashe maharin mai suna La Rossi Abella. An taɓa yankewa abulla hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru uku a shekarar 2013 bayan da aka same shi da laifin ɗaukan mayaka domin zuwa faɗa a Pakistan. Shugaban Faransa François Hollande ya ce babu haufi har na 'yan ta'adda ne.
Que les forces de sécurité en France sachent bien qu'elles ont tout le soutien, toute la solidarité des pouvoirs.
Yace na san jami'an tsaron Faransa su kwanda sanin cewa suna da cikakken goyon bayan mu da kuma duk wata kariya daga cibiyoyin gwamnati.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da irin maida hankalin da ake yi da kuma kuɗaɗe da ake warewa a Amurka da sauran ƙasashen duniya domin yaƙi da ayyukan ta'addanci, kisan kiyashin da ya auku a ranar Lahadi a garin Orlando da ke jihar Florida ya nuna cewa harin da ɗaiɗaiku mutane ke kaiwa ya zama babban ƙalubale ga gwamnatoci. Ya zuwa yanzu babu wata ƙwaƙƙwarar hujja da ke nuna cewa maharin na garin Orlando na da alaƙa ta kai tsaye da ƙungiyar ISIS. Kuma daraktan hukumar bincike ta FBI James Comey a jiya Litinin ya ce sun yi imani daga kafar intanet ɗan bindigar ya samu tsatsauran ra'ayinsa. Wani babban jami'i a fannin hulɗar diplomasiyya a cibiyar Brookings, wato Eric Razan, ya ce wannan alama ce da ke nuna cewa saƙonnin ƙungiyar ta ISIS na kaiwa ga ɗimbin matasan musulmai waɗanda suna wani halin ƙunci da za su iya runguma koyarwa ƙungiyar ta ISIS. A cewar Eric, yanzu ya rage ne ga kowace ƙasa ta san mafita ga wannan matsala, musamman ta yadda za a ja al'ummomin da suke cikin gani, wato da ke ganin an warware su a gefe guda.
'Yan sanda a Faransa sun fara mayar da wasu 'yan ƙasarsu, wato 'yan ƙasar Rasha 29 zuwa gida bayan an rangamar da suka yi da wasu magoya bayan Ingila a farkon ranakun da aka fara gasaccin kofin ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai, wato Euro 2016. Fiye da mutane 35 suka samu raunuka a Marseille a yammacin Asabar bayan da magoya bayan Burtaniya da Rasha suka yi rikici a wuraren Stade Vélodrome. Bayan da aka tashi a wasan da kunnen doki, magoya bayan Rasha sun tankari 'yan Ingila, lamarin da ya sa mutane da dama suka arce suna tsallaka shingaye domin tsira da ransu. Fadar Kremlin ta yi Allah wadai da lamarin, ta kuma yi kira ga 'yan ƙasar ta Rasha da kada su biye wa duk wanda ya tunzura su. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba za su amince da irin wannan halayya ba, kuma sun wato suna tsammanin 'yan Rasha za su bi dokar ƙasar ta Faransa. Hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Turai UEFA ta ci tarar ƙungiyar ƙwallon ƙafar Rasha dala 168,000 a yau Talata, tare da yin gargaɗin cewa za a fidda ƙasar ta Rasha daga gasar muddin masu mata wato mara mata baya ba su shiga taitayinsu ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko bari mu fara da Najeriya. 'Yan kasuwa sun koka dangane da sabon tsarin da babban bankin Najeriya yake shirye-shiryen fitowa da shi na takaita fitar da kuɗaɗe daga cikin banki zuwa naira 10,000 kacal. Yayin da masana tattalin arziki da hada-hadar bankuna a ƙasar suka ce matakin ya nuna gwamnatin Najeriya ba ta bi ta yanayin aiwatar da tsarin tun fara aiki da shi a wasu jihohin ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kimanin shekaru hudu da suka shuɗe ne babban bankin Najeriya CBN ya bullo da sabon tsarin takaita ta'amali da takardun kuɗaɗe tsakanin 'yan ƙasar, kuma ya mayar da gurbinsa da amfani da kafofin sadarwa musamman na intanet wajen gudanar da cinikayya a tsakanin al'umma. Yanzu haka dai babban bankin na nan zai fito da wata doka da ke haramta cire kuɗi da suka wuce naira 10,000 daga banki ta hanyar amfani da cakin kuɗi.
Na sai kayanka na 500,000 ko na miliyan ɗaya ko na miliyan ɗaya da rabi, na tura mata account, kai kuma zuwa za ka yi ka je ka fitar za ka sai irin wannan waken suya, gyaɗa, auduga da sauransu. To kuma ya za a yi ka je ka fitar da wannan kuɗi, saboda kai yanzu ƙauye za ka je, mutanen ƙauye kuma ba account ne da su ba, su abinda suka shina a ɗau kuɗi a basu a hannunsu a karɓi kayansu. Domin yanzu kamar na je cikin Neja akwai kasuwa da ake kira Salka, akwai Kwanar Megoge, nan ma muna zuwa mu cita, sannan akwai baturan noma nan ma muna zuwa mu ci ta akwai maniji akwai makera duk muna shiga da kwanan me goje duk muna zuwa muna siyan mu sai waken suya mu sai masara mu sai gyada mu sai wake na ci to irin waɗannan mutane ne manoma na ƙauye wanda su ba akawun ne da su ba
Alhaji Yusuf Musa Dorai kenan wani dan kasuwa dake mu'amala da kananan yan kasuwa da sauran jama'a a kasuwannin karkara shi kuwa Alhaji Sharo Uba na mai ra'ayin cewa matakin na iya jefa al'umma cikin haddarin yawaitar fashi da makami a tsakanin al'umma
magana ta gaskiya mu dai a ra'ayinmu na gaban tsarin akwai kamar takurawa don muna harkoki wanda za a zo ana buƙatar kashe a hannu a zuwa amma a ce da mu sai ka zo ka ɗauki kuɗi naira 10,000 to sai muke ganin cewa an yi aka ce aka mutane ba za su zage ku ainihin sa kuɗi a banki ba saboda kuɗaɗen su gida to kuma mutane suka mai kuɗaɗen su gida to ai kuma ka ga za mu samu wata matsala ta yi wa kuma ga samu matsala ko ta shi anan fashi kuma zai yawaita
to ko me masana ke cewa dangane da wannan sabon tsari na babban bankin Najeriya Dr. Lawan Habibu Yahaya ƙwararre ne kan tattalin arziki da hada-hadar bankuna
tunda aka fito da cashless banking shi babban banki ya duba ya ga duk kasar jihohin da ya dauka misali Kano da Lagos da sauransu babu wata matsala idan akwai matsala wacece matsalar shi kansa shi bankin da zai duba wacece matsalar da su bankuna yan kasuwa bankunan yan kasuwa za su duba menene al'umma suka dauki wannan harkar bankin to idan ka duba wannan daga innan inda ka samu tasguro daga nan zaka dora gwamnati idan tana son ta yi nasara akan dukkan wani mataki na tattalin arzikin kasa sai ana yin sa ana abinda Bature yake cewa success evaluation a duba a ga cewa nasarar sa da rashin nasarar sa mafi yawa musamman lokacin da tattalin arzikin kasa yake kasa to abinda ake yi a hankalo a tattalin arzikin kasa shine kawo waɗansu hanyoyi da mutane za su samu kuɗi a hannunsu shin wannan yanzu idan akai kuɗi zai ƙara a hannun mutane ko ragewa zai wannan shine abin da za a duba idan ku gwamnati duba za ta gane cewa ai wannan cashless policy din shi kansa yadda aka faro shi idan yanzu a mataki na daya ake to bai kamata a kai mataki na biyu ba
Dr. Lawal Habibu Yahaya kenan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
A gaida Ibrahim Mahmud Kwari in Allah ya yarda a shirinmu na dare za ku ji mu da ci gaban wannan rahoton ranar 14 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta duniya WHO ta kebe domin fadakar da jama'a akan muhimmancin bada gudunmuwar jini domin ceton rayukan al'umma a sassa daban-daban na duniya wakilan sashen Hausa Babangida Jibrin ya hada mana rahoto
A sakonta na bana shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan ta bayyana bada gudunmuwar jini a matsayin wata kyauta da za a yi wa bil'adama ko kuma bil'adaman zai iya yi wa dan uwansa bil'adama domin ceton rai rahoton majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa ana samun gudunmuwar jini na miliyan 108 a duk shekara kuma kashi 50 cikin 100 na wannan gudunmuwa ana samar da shi ne a kasashen da suka ci gaba kasashen da kuma ke da kashi 20 cikin 100 na al'ummar duniya sai dai abin takeici kamar da hukumar lafiya ta yi bayani shine kasashen da ke buƙatan irin waɗannan gudunmuwa na jini ba sa samun sa walau saboda rashin ilmantar da al'umma game da muhimmancin bada gudunmuwar jini ko kuma rashin kayan aiki da kuma ma'aikatan lafiya da kuma sauran na'urori na yin gwajin irin waɗannan jini da akan bayar gudunmuwa rahoton hukumar lafiya da ya nuna cewa akalla kasashe 25 na duniya ba sa iya gudanar da gwajin jini a sabili da karancin kayayyakin aiki ko kuma ma'aikatan lafiya to kai ina muhimmancin bada gudunmuwar jini Dr. Fumi Layo Ajayi wata jami'ar lafiya ce a nan Lagos.
Donating blood is very very important. It helps saving some people's life. So it's a good thing for a human to donate blood.
Tace ko shakka babu bada gudunmuwar jini na da muhimmanci ga bil'adama kuma akwai buƙatar wayar da kan al'umma na bada gudunmuwar jini. Don haka ina bada shawara ga masu kin bada gudunmuwar jini da su canja ra'ayinsu su dinga bayarwa domin ceton rayukan al'umma. To kuma sauran al'umma za su ce game da wannan rana na bada gudunmuwar jini ga dai abinda wasu daga cikin su ke cewa
sunana Muhammad Rabiulal
to gashi yau ranar bada gudunmuwar jini ta duniya ka ma sanda wannan rana kuwa
wallahi malam ban san da ita ba
to ka taba bada gudunmuwar jini
wallahi malam ban taba tunda aka hankoma na kai shi zan kai shekara 25 ma na ma wuce dai
amma ka dai san muhimmancin da ke akwai kenan na bada gudunmuwa jini.
Eh, gaskiya na san muhimmin.
To mallam yau gashi ranar bada gudunmuwar jini ta duniya. Ka taɓa bada gudunmuwar jini?
Na taɓa bada gudunmuwar jini.
Wa ka baiwa?
Yaran waje ne.
Ba ko wanda ke tsoron bada gudunmuwar jini wani shawara zaka?
Gaskiya sai rika taimakawa saboda in ka taimaka zaka samu lada.
A duk shekara dai hukumomin lafiya da kuma gwamnatoci ne ke gudanar da gangami domin fadakar da al'umma game da muhimmancin bada gudunmuwar jini. Domin ceton rayukan al'umma. Baban ya jifin murai Amurka daga Lagos.
A gaida baban gida Jibril. Yayin da 'yan jarida a jamhuriyar Nijar ke korafi a kan yawan kama su da ake yi dangane da aikinsu na yada labarai. Hukumar sanya ido a kan aikin 'yan jarida CSC da haɗin gwiwa ƙungiyar Osiwa. Sun kaddamar da wani littafi mai kunshe da wasu muhimman dokokin aikin jarida a yau ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani.
Littafin mai shafuka kimanin 231 na ɗauke da wasu muhimman dokoki da suka hada da na gudanarwar hukumar sadarwa ta CSC da kanta da waɗanda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi a game da batun aikin watsa labarai da 'yancin faɗar albarkacin baki da dai sauransu. Tsara littafin da wallafa shi zuwa ga al'ummar ƙasa shi ma wani ɓangare ne na ayyukan da suka wajaba a wuyan hukumar sadarwar ta CSA domin ba 'yan ƙasa damar samun masaniya a game da aikin ta na mai sa ido a kan irin wainar da kafafen yaɗa labarai ke toyawa. Alashi Shaibu Mamman na daga cikin mashawartan hukumar sadarwa ta CSA.
Mutane manya waɗanda suke muna shari'a da waɗanda ma suke aiki na jarida da yawa ba su san wannan dokokin ba. Shi yasa muka tattara waɗannan dokokin guri ɗaya don ya kasance abu mai sauki. Idan juji ne yana so yayi wani shari'a to ga wani kundi wanda muka tanada na dokoki gaba ɗaya. In ɗan jarida ne ga kundi wanda muka tanada na dokoki gaba ɗaya. In wanda yake so yayi magana ne akan wani aiki na jarida to ya kamata ya san waɗannan dokoki gaba ɗaya. Dokoki ne wanda aka jero tun daga manya tun da constitution na ƙasa har zuwa ga dokoki ƙanana waɗanda muke ɗauka a nan hukumar kula mai kula da sadarwa.
Malam Talatu Mamman wani tsohon ɗan jarida da ya halarci bikin kaddamar da wannan littafi ya bayyana cewa
wannan alheri ne na cewa dokokinmu ne dukkansu aka tattaro su gaba ɗaya aka hiddo su a cikin littafi guda. Yanzu amma kuma kiran da zan yi 'yan jaridu da Allah kal aikun nan kashi kamar iri na da adiba a karanta da kyau kafin a yi wani abu adiba dokokin a gani tukwana wannan abin da za a yi dokokin sun ba da izini a yi. Kal ai abu daga baya kuma a ce a ni ban ma san doka ta hana ba ko kuma a kan doka ta hana ma kawai taurin kai ne kawai mutum yayi. Saboda in an yi littafai wannan mu ne aka wa don su mana amfani mu 'yan jaridu to mu tsaya makaranta su da kyau ya zama to duk abin da za mu yi shi akan doka in mu yi shi akan doka jiki ya tsira an samu lafiya.
Sai dai a nasu bangare 'yan jarida masu zaman kansu na ganin idan dan ɓarya da sata to daudawa ma da wari. Domin a baya-bayan nan kungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida na ta korafi akan rashin mutunta dokar da ta hana kulle ɗan jarida akan aikinsa wacce shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya saka wa hannu a shekarar 2012. Kamar yadda a makon jiya shugaban ƙawancen kungiyoyin 'yan jarida Baba Alfa ya koka akan wani matakin alƙali na kulle wasu 'yan jarida biyu na jaridar Le Courrier. Biyo bayan wallafa wata takarda mai ɗauke da sunayen wasu manyan mutane da ake zargi da shirya maguɗi a jarabawar jami'an kiwon lafiyar al'umma. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, kwana na 9 a cikin watan Ramadan da fatan Allah ya karbi ibada. Shekaru 5 kenan ba a noma a Barno, jihar da ta yi kowace shan bone a hannun 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya, sai kuma Yobe da Adamawa. To ganin hakan kuma ganin cewa 'yan Boko Haram sun bibbinne na kiyoyi masu ɗanbin yawa a dazuzzukan noma. Shi ne na tambayi Profesa Baba Gani Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Barno. Ko yaya yake ganin za a iya gyara wannan al'amari? Har ma a farfaɗo da noma ya koma kamar yadda yake a shekarun baya a jihohin nan guda uku na Barno da Yobe da Adamawa?
To Hajiya, wannan tambayan wallahi kin so samu inda yake min kai kai dalili yanzu muna da mutane wanda iyalansu da su duka suna cikin camps wanda ake ce abin IDP camps sun zama yan gudun hijira. Kuma da yawansu ba dadin zama bane. Mutum ne da matarsa guda uku, maybe da ƴaƴansa goma sha, yana da katon gida, yana da makekin gona. Duk ana nan idan ka shiga cikin gidan sai ka ga wurin bude yawa duk ya cika da abinci. Yau ya zo abincin da zai sa baka ma sai dai gwamnati ta bashi a lokacin da ƴan gwamnatin suka yadda za su ba su. Yanda za ta yadda harkar noma a Borno musamman da Yobe da Adamawa wuri uku din nan ne. Wanda aka samu matsala kwarai da gaskiya ma kin san Borno ne number one. Followed by Yobe sai kuma Adamawa. Abu guda ɗaya da za a yi. Dajin Borno da Yobe da yawa. ‘Yan Boko Haram sun shuka bomai abinda ake cewa landmines. So ko da yau za su koma ƙauyukansu, wallahi Hajiya dole a samu abinda za a yi a shashare wannan bomai da aka yi ta dasawa kan hanya. Da ci kuma filin Allah Ta'ala. Ɗaya kenan. Na biyu, dole gwamnati, Hajiya dole gwamnati ta shigo ta ba manoman nan sabon salon iri. Ingantacce iri wanda tabbas na san idan na shuka na kula da shi zai bani abinda zan girba mai kyau. Ɗaya kenan. Dan yanzu idan kika je su koma gona ina ma irin yake. Gwamnati dole ta shigo ta ba su iri. Na uku Hajiya ishu ɗin taki ɗin nan ko mun ji ko mun so ba yanda za a yi noman wannan zamanin ba takin zamani Hajiya ba zai yiwu ba. So saboda haka gwamnati ta shigo ta ba su taki tallafi wanda za su iya su samu in son son ma a ba su kyauta a ce bayan da kun gama noman ku da arzikin da kuka samu sai ku sayar ku mayar mana bashi. Na uku Hajiya ba yanda za a yi noma ba kuɗi abinda ake cewa credit, access to credit. Manoman Najeriya ba su da shi, da yawansu ba su da ilimin da za su je banki su nemi loan. Kowane banki kuma idan aka je ruwan da ake saka ana maganan 19 percentage kenan ko kuma 22, wani manomi ne zai karbi bashin miliyan ɗaya bayan da ya noma ya mayar da miliyan ɗaya da 300,000 ko kuma 400,000 Hajiya ba zai yi ba. Muna roƙon bankuna su mayar da abin da ake cewa single digit kwaya ɗaya, ko da tara ne. A ce idan ka ɗauki bashi bayan noma ka girbe komai sai kuma a ce sai ka bada abin nan kuɗin da ka ɗauka bashi sai ka sa kwaya tara a kai iya da kyau shi ne single digit. Kar ya shige tara ya zama goma a'a. Na uku Hajiya manoman nan da yawa akwai abin da ake cewa extension agent. Shi naji President Buhari da kansa yana faɗa ce a lokacin da muke yara ƙanana a daura ɗin nan. Akwai abin da ake cewa malaman gona da sauransu. Yanzu Hajiya ba malaman gona completely. A kididdiga na Food and Agriculture Organization dama ya kamata ya ce kowane manoma 50 suna da malaman gona guda ɗaya. Shekaru 2 da 3 da suka shige a Najeriya muna da malaman gona guda ɗaya ma manoma 500,000. To a yanzu da nake miki magana ma batun ma extension din an ce ya yi collapsing completely a Nigeria. Ina ne wane ne extension agent? Wane ne malamin gona? Daga ina ya taso, daga ina zai shigo? Babu shi. Na ƙarshe Borno da Yobe da Adamawa ya kamata gwamnoni guda uku ɗin nan su haɗa kai su fara wani program wanda za a ce dole ne kawai kowa ya noma. Ko da kai dokta ne ka dan samu hili kai wani abu, kai da ko dan sanda ne ko soja ne idan dai kana cikin states ɗin nan guda uku a ce kowa ya zama jazama. Makarantu primary da secondary school a yi musu saitin gona a cikin makarantunsu ana koya musu. A haka arziki zai bunƙasa, mutanen nan tiraman da muke magana zai koma kuma za su koma gidajensu su samu abin da za su ciyar da iyali kuma da abin da za su rufa asiri. Hajiya al'amarin kenan.
To hatanmu dai Allah ya sa masu ruwa da tsaki a wannan batu sun saurari Profesa Baba Gani Abba Gambo da kunnuwan basira kuma za su karɓi waɗannan shawarwari da ya bada. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ƙarashin tattaunawarmu da Profesa Baba Gani Abba Gambo. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. ku huta lahiya, masu azumi a sharuwa lahiya.
A gaida Halima Jumarau. Yanzu kuma ga nasiha azumin Ramadan daga Dr. Ibrahim Abdullahi Sani, malami a tsangaya addinin Musulunci da Shari'a da ke Jami'ar Bayero ta Kano.
Wannan wata na Ramadan wata ne idan aka kalle shi ta wani bangaren, wata ne da ke taimakawa haɓakar tattalin arziki. Na farko dai zamu ga cikin manya-manyan abubuwa masu matukar muhimmanci wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira mutane zuwa gasiye shi a wannan wata, kuma ya aikata shi a aikace. Shine bada abu kyauta da bada abu ciyar da shi sadaka da duk wani abu da yake da alaka da ciyar da abu saboda addinin Allah. Zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an siffanta shi a wannan azumi. Dama ya kasance tun kafin ma azumi cikin halaye da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance mutum ne shi mai yawan kyauta, mai yawan bada abu. Sai kuma ga wasu ruwayoyi, wasu hadisai ingantattu da suka inganta da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke nuna mana irin yadda manzo ya kasance yana amfani da wannan dabi'a ta shi, wannan halayya ta shi ta bayarwa ta kyauta a wannan wata, wanda har aka siffanta mana dama can ya kasance ajwadun nas, yafi kowa bayar da abu, yafi kowa kyauta. Sannan kuma aka ce musamman a wannan wata na Ramadan, ajwadu wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, babu lokacin da yafi yin wannan kyautar irin lokacin Ramadan. Wanda ƙarshe idan kana so ka fahimci yaya wannan kyautar tashi take, shine me aka rufe a gabar hadisin ta ƙarshe, kana ajwadu min ar-rihil mursala, aka dunkule ma cewar to ka fasani cewar manzon Allah ya ramshi Allah tabbata a gare shi a wannan wata na Ramadan yafi sakakkiyar iska yalwa da bayarwa. Wannan malamai suka ce kaiwa ne mutaka gurin yadda za a siffanta maka irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wuce gaba gurin yadda yake ciyar da dukiyarsa a wannan wata mai albarma. Da kaga anan gurin mu a gurin mu musulmi dama wata ne na raya tattalin arziki.
To a gaida Dr. Ibrahim Abdullahi Sani, kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko na cewa don Allah ku mika min korafi na zuwa ga ministan cikin gidan Najeriya da kuma babban kwamandan hukumar jami'an tsaron farin kaya, da su yi wa Allah su dubi matsalan jami'an civil defense da aka yi wa ƙarin girma amma kuma har yanzu ba a ƙara musu albashi ba. Daga Mahmud Salihu, ƙaura na Moda, jihar Zamfara. Kira da sarkin musulmi ya yi wa gwamnatin tarayya ta bude iyakokin ƙasar don shigowa da shinkafa, hakan ya yi daidai duba da yadda talakawa suka shiga cikin kuncin rayuwa a fadin kasar. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chalidi, Bauchi, Najeriya. Wannan sako na cewa haba Dr. Ahmad Gumi, wani irin tanadi kake so gwamnatin Najeriya ta yi wa ƴan Niger Delta bayan wanda kundin mulkin Najeriya ya yi musu? Sako daga Badamasi Aliyu Rijal Lemo, Kano. Wannan sako daga Isa Lawan Girgir yace assalamu alaikum VOA Hausa, a gaskiya yunkurin kafa hukumar raya Arewa maso gabas da majalisar dattawan Najeriya ke shirin yi abin farin ciki ne, fatan mu dai Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata kwakwara hujja da ke nuna cewa ɗan bindigan nan da ya halaka mutane a kisan kiyashi mafi muni a ƙasar a gidan rawa na ‘yan luwaɗi da ‘yan maɗugo a Orlando a jihar Florida ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar ‘yan ta’adda da ke ƙetare. Ga dukkan alamu a cewar Obama, yayin da ke gana da ‘yan jarida a fadar White House, ɗan bindigar ya samu bayanai ne daga kafar intanet. Rahoton wata cibiyar bincike mai suna Pew Research Center ya ce al’ummar nahiyar Turai na ɗaukan ƙungiyar IS a matsayin babbar barazana ga ƙasashenta. Sannan sai canjin yanayi wanda ya zo na biyu a jerin ababen al'amura, wato al'umman nahiyar.
Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuke gani taƙaita yawan kuɗin da za a fidda ta banki zai shafi rayuwar al'umma. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma ga shirin yau da gobe.